sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Gisa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Litini 7 ga watan Fabrairu. A cikin shirin za a ji ƙarin bayani kan rasuwar mai martaba sarkin Jaba Ali a jihar Bauchi, Alhaji Muhammadu Wabi na uku. Za kuma a ji cewa bayan wani hatsarin mota da ya sanadin mutuwar mutane aƙalla shida a kasuwar dabbobi ta Aba, an canza ma kasuwar wuri. To sai dai wasu na cewa sabon wurin ya yi daji.
Yanayin tattalin yadda yake duk inda kake ma cikin gari ya ne balle ta cikin jeji. Security babu security kuna arin.
Kamar kowace ranar Litini, yau ma muna tafa da shirin zauren matasan BOA wanda Nasiru Adamu Iskaya ke gabatarwa. Akwai mu kuma da sharhin jaridun Najeriya da Babangida Jibrin ke tafa da shi. Amma kamar yadda muka bayyana a baya, saboda wata ƴar tangarda ba za mu iya gabatar muku da ra'ayoyin masu sauraron mu ba. Amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya. Wata guguwa a kudu maso gabashin Madagascar ta kashe mutane 10, ta biyu kenan da ta shafi tekun Indiya a cikin mako biyu, wadda ta haddasa ambaliyar ruwa, lalata gidaje da yankewar wutar lantarki, a cewar jami'i a jiya Lahadi. Garin Nosy Varica da ke gabar kudu a tekun na ɗaya daga cikin wuraren da abin ya shafa, inda kashi 95 cikin 100 na gine-ginen suka ruguje. Tamkar bom aka jefa mana kuma ko ina sai ambaliyar ruwa, a cewar jami'in. Guguwar da ake wa lakabi da Batsirai ta share tsibirin da yammacin ranar Asabar ne, sannan ta fantsama cikin gabar tekun daga gabas da ruwan sama mai karfi da kuma iska mai gudun kilomita 165 a sa'a guda. An yi hasasan cewa mutane 150,000 za su rasa muhallansu. Barnar da guguwar ta tafka ta ƙara dagula al'amari game da barnar da guguwar mai suna Amatai, wadda ta bararraka tsibirin da ke da yawan jama'a miliyan 30 a mako biyu da suka gabata, inda mutane 55 suka mutu da wasu kuma 130,000 suka rasa mahallansu. A jiya Lahadi ne shugaban Sin Xi Jinping ya gudanar da tattaunawa kan batutuwa masu yawa tare da Prime Minister Pakistan Imran Khan, wanda yake yin ziyara a ƙasar, inda suka jaddada muhimmancin gaggauta ba da taimakon ƙasa da ƙasa ga Afghanistan domin taimaka mata don ta iya kaucewa matsalolin jin ƙai da take gab da fuskanta. Ganawar ta kawo ƙarshen ziyarar kwana 4 da Prime Minister Khan ya kai zuwa Beijing, inda ya kasance cikin shugabannin ƙasashen waje da aka gayyata wajen buɗe wasannin lokacin hunturu na Olympic da aka fara a ranar Juma'a. Sanarwar haɗin gwiwar da aka fitar bayan taron ta ce Sin da Pakistan sun yi kira ga al'ummar ƙasa da ƙasa da su ci gaba da samar da ingantaccen taimako da kuma tallafawa Afghanistan da ya hada da buɗe asusun kadarorinsu da aka rufe. Bangarorin biyu a shirye suke su tattauna da Afghanistan da kuma tsawaita CPEC zuwa Afghanistan, kamar yadda sanarwar ta ce, wanda hakan yana tsokaci ne akan wani shirin zuba jari na biliyoyin daloli da aka fi sani da suna shirin tattalin arziki na kasashen China da Pakistan, wato CPEC. Labaran na zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Sai da Hanifa, kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya, za mu nufi jihar Bauchin Najeriya, inda za a ji ƙarin bayani kan rasuwar mai martaba sarkin jama'ari Alhaji Muhammadu Wabi na uku. Kamar yadda gado da masun jama'ari ya bayyana wa wakilin muryar Amurka a Bauchi Abdulwahab Muhammad cewa.
Ni sirkin Salim na rayuwa. Kamar dai da kowa riga sani, martaba sarki Allah ya karfi shi, ya rufe shan biyu na dire 5 ga wata na February 2022 ya rasu bayan ya da shekara 51 ga mulki wanda an haife shi a 1938 nan yana da guda 35 ya bar kuma mata guda 2 da cikanu
a shine sarkin jama'ar na nawa
na tara shine sarkin jama'ar na tara ya gada gun yayansa Muhammadu Sabo a Kano ya rasu a KTS
mun samu labarin sarkin nan ya jima yana fama da rashin lafiya
ya kai kusan shekara 10 yana fama da rashin lafiya shekara 11 ma ne ke zaman ne ke kwa rashin lafiya
to Allah ya ji kan sarki da rahama a kuma gaida Abdulwahab da ya aika mana yanzu kuma ga Hanifa da kashi na biyu na labaran duniya
sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai tafi kasar Australia a yau Litinin domin halartar taron ministocin kasashe hudu da nufin karfafa haɗin gwiwa kan wasu batutuwa da suka hada da tsaron teku da wanda ake yi ta kafar sadarwar yanar gizo sannan ya sake nuna rashin amincewa akan zalunci da kuma tursasawar da ake yi a yankin India da Pacific a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka kalmar kwad a takaice tana nufin tattaunawar tsaro tsakanin kasashen Australia India Japan da kuma Amurka ziyarar Blinken zuwa Australia daga 9-12 ga wannan watan na Fabrairu ita ce ta farko bayan haɓaka haɗin gwiwar tsaro na bangarori uku da aka fi sani da AUKUS da ya kunshi kasashen Australia, Ingila da kuma Amurka kamar yadda aka sanar a cikin watan Satumbar bara. Yarjejeniyar ta hada da wata jinga kan samar da jiragen ƙarƙashin ruwa masu amfani da ƙarfin nukiliya wa ƙasar ta Australia wadda ba ta cikin mambobin G7 a wani bangare na inganta turjiyar da ake ma shirin kasar Sin na fadada harkokin sojinta a kasashen na yankin ruwan India da Pacific. A ranar Lahadi, Prime Minister Isra'ila ya taya shugaban Amurka Joe Biden murna bayan wani mummunan farmaki da aka kai cikin makon jiya a Syria wanda ya kashe jagoran kungiyar ISIS kamar yadda ofishin Prime Minister Isra'ila ya ba da sanarwa. A wata wayar tarho da suka yi da shugaba, Prime Minister Naftali Bennett ya faɗa wa Biden cewa yanzu tsaron duniya ya inganta godiya zuwa ga jajirtattun dakarun Amurka a cewar ofishinsa. Bennett da Biden sun kuma tattauna game da ayyukan sojin Iran a yankin gabas ta tsakiya da kuma ƙoƙarin da ake yi na dakatar da shirin nukiliyar Iran. Isra'ila da Iran manyan abokan gaba ne. Kuma Isra'ila ta nuna damuwa game da kokarin da Amurka take yi na farfado da yarjejeniyar makamar nukiliya ta ƙasa da ƙasa ta shekarar 2015 tsakanin Iran da manyan ƙasashen duniya.
Kage da Hanifa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake kadawa Najeriya inda bayan canza kasuwar dabbobi biyo bayan wani hadarin mota da ya sanadin mutuwar mutane akalla 6 aka shiga cece ku ce game da yanayin tsaron sabon wurin da aka tanadar Alfonso Akoro Uge gareka
jama'a da dama ciki har da dillalan shanu a fadin jihar Abia na ci gaba da yin tsokaci akan batun rufe kasuwar shanu da mahautar garin Aba wanda gwamnatin jihar ta yi bayan wata trailer dauke da kaya ta fada cikin mahautar waterside dake unguwar Obo Hill a ranar Juma'ar da ta gabata wacce ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutum 6 yanzu gwamnatin jihar Abiyan ta kaurar da waɗannan kasuwanni da wuraren cinikayya zuwa wasu sassa na jihar a wani yunkuri na samar da maslaha ga wannan al'amarin da ya haifar da asarar rayuka da dukiyoyi Alhaji Ibrahim Jidda shine ciyaman na babbar kasuwar shanun garin Aba
ina cikin kasuwa aka ce mini ai trailer ta fadi ta container ta gangaro daga can east ta zuwa akwai kasuwar mahauta inda ake yanka nama ake kira soye udere
a ya udele
kasuwar ta mahauta da kuma mata da kuma masu sayar da nama a nan motan ta zo ta fadi ta ina kwance cikin masallaci an ce min wasu mutane suka zo bayan sun tafi an ce mini ai komitina ne yake kuma an rufe kasuwan Canu da yake wajen da kuma kasuwan Mahauta. Amma akwai wajen da aka ce za mu koma amma ba gama gera ba an fara dai. Sun ce mu za mu koma umumuzo can after orata.
To kowane hali wasu waɗanda lamarin ya shafa kamar su Alhaji Abdullahi Mansur ke ciki.
Babban magana dai gashi kaga inda muka koma sabon wuri ne. Yanayin wurin kaga ba mu san komai akai ba kuma ba a cikin inda ba mu sani ba ba bakin hanya ba cikin jeji. To gashi kuma kaga security kayan yanayin kasan nan yanda yake duk inda kake ma cikin gari ya ne balle ta cikin jeji. Security babu security kuma har yanzu gwamnati ba ta tura mana security ba. To kaga ni wannan damuwan da muke ciki. Kaga kuma yanayin hanya tunda da hanya akwai hanya amma har yanzu tabar nisan sa da yanayin wurin yanda yake ko customomin mu ma ba kowa za mu samu ya je a wannan lokacin ba. Yanzu dai babban maganar damuwan da muke da shi security da kuma yanayin dabbobin mu da mutanen ƙauyen. Mu samu gwamnati dai su zo su yi mana abu da ya kamata.
Akan wannan batun tsaro ne na nemi commissioner kasuwanci da zuba jari na jihar Abia Chief John Okiyi Kalu ta wayar tarho. Amma samun sa ya gagara to sai dai wani dillali Alhaji Ibrahim Baffa na cewa
ɗan da muka tarar da wuri mun yi mamakin abin sosai fiye da yadda muke tunani kuma wuri ya yi muna yadda muke so kuma muna tunanin cewa za mu samu ci gaba fiye da can.
Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Umuahia, Najeriya.
To a gaida Alfonso Sokorigwe. Kar a sha'afa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Kafin mu kai ga shirin mu na gaba a ɗan shakata da wannan.
Not to matter.
zuwa gaida Helen Melis yar Habasha. Yanzu kuma lokaci ne da zan dan zakuda gefe guda Nasir Adamu Itikaya ya shigo da shiri na gaba.
Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin Zauren Matasa na VOA da ke tabo abubuwan da ke cewa matasan tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin Zauren Matasa na VOA da ya zauna a ofishin muryar Amurka da Abuja, matasa sun cika zauren makil da sanya bakin uwaye biyu, Mama Balaraba da Hajiya Asabe Mai Zani kasuwar Nasarawa. Sai Sambujibirin Sambuja da Adamawa, Buhari Yunusa Kumuriya, Nura Muktar Kanya, Habibu Isa, Kabiru Idris, Ibrahim SD Kusfazaria, Yawu Yakubu Yobe, Adamu Ibrahim Nyanya, Anas Sani Kafinta da Yasira Yusuf. Matasan sun tattauna kan matsalolin da kan bijiro a sanadiyar kalubalen tsaro da jefa laifi kan wani bangare maimakon ambata miyagun iri da laifukan su na kauce hanya, wato ma'ana kar a sake wato suna. Ku kasance da Zauren Matasa na VOA. Suna na Nasiru Adamu Alhikaya. Mama Balaraba ta yi sharar fage.
A jama'a assalamu alaikum. Samun wannan matsala yanzu ba wani abu ne. Na farko abin da zan ce shine manya a da iya sanin masu anguwa ba sa taɓa barin ko wani bako ya shigo masallaci ba a san shi ba waye shi waye ne masaukin sa. Kuma duk yanda aka yi ba za a ce za a je a zauna ana kallon wannan abu yana faruwa saboda tsoro ba. Dole a koma mada sarakunan gargajiyan nan da da suke aiwatar da abubuwa su din nan su shigo ciki dumu-dumu. Sannan matasa su gano cewa fa yaudarra ake ana cin zalunsu, su daina barin ana kawo musu kwayoyi a boye suna sha da sunan don a canja musu kwakwalwa. Sannan na uku shine mu kanmu iyaye mata ya kamata mu san irin tarbiya da ɗabi'ar da za mu nuna ƴaƴanmu lokacin da muke renonsu, saboda duk yanda aka yi dole an ce duk wani barawo da aka gani yana sata a waje to fa tabbas ya fara ne da cikin taskiran uwarsa. Wannan magana haka take.
Yawwa, to da kana da magana?
Eh, to maganar da zai yi mun duba abin da yake faruwa a ƙasar nan, abin da ya shafi daga arewa, abin da ya shafi daga asalin garkuwa da mutane da kuma Boko Haram a nan arewa kenan da su iswap a kudanci, kuma rarrabin kayuka abinda ya shafi abinda na ɓallewa na ƙasa gabaki ɗaya. Wannan abubuwan nan gabaki ɗaya ba inda za mu ɗora laifi wannan sai ƴan siyasa. Abinda ya sa a ƙasashen da suka ci gaba in wani abu ya faru a wuri hakan nan, to normal yadda ake yi ana cire ra'ayi ne na siyasa da na jam'iyyar jeshi a gefe, ana kiran jam'iyyu gabaki ɗaya za su haɗu da kungiyoyin kwadago da kungiyoyin al'umma gabaki da za su haɗu sai Allah wadai da shi su sa gwamnati a gaba sai su tabbatar wannan abu an daina yin shi wannan ta'addanci. Amma yau a Najeriya ya kasance in abu na faru sai jam'iyyu suna jin daɗi har suna amfani da wannan insecurity issue suna campaign akan wannan al'amuran ne, ce ai gwamnati kaza ta kasa kawo tsaro ga abin da yake faruwa, sai kasance ana campaign da rayukan jama'a ba su damu ba da kungiyoyin kwadago da kungiyoyin matasan da sauransu gabaki ɗaya, ba wanda ya damu da asalin zub da jini da ake a ƙasar nan gabaki ɗaya da rabe-rabe kayuka da sauransu gabaki ɗaya, duk ba a damu da shi ba. Sai suka kasance sun kamar da shi abu ne wanda ake campaign da shi, wanda kuma adal hakika wannan ba zai kai mu ci gaba gabaki ɗaya. Ya kamata ce ƴan siyasa mu sa Najeriya a gaba, Najeriya face, mun manta abun da ya shafi bambancin addini, bambancin siyasa, bambanci abun nan, mu so Najeriya ne ita ce a gaba, shine asalin abun da zan abun nan naji.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. To ni kuma a fashinta ta abun da nake gani ya kamata a ce. Assalamu alaikum. To sunana Comrade Nura Muktar Kanya, ni ne coordinator na kungiyar ma'abuta yaɗa labarai don ci gaban ƙasa. To ni a fashinta ta gaskiyar lamari wannan al'amura da ya faru daga gida ya kamata iyaye a samu sillar yadda za a hada kan family gaba daya. Idan aka ce kowanne family duk an hada kawunan su, daga nan masu unguwanni da sauran manya shugabanni na kowanne kauye da sauran su san mutanen unguwarsu, su san da mutanen da suke mu'amala, kuma duk wani abu da ya taso sai a san yadda za a yi a sanar da hukuma, ita kuma hukumar a tabbatar da in an sanar da ita a tabbatar da an yi bibiya yadda za ta san yadda za a samu matsala akan duk abin da ake ni fashinta ta kenan. Nagode.
Cikin shiri. Assalamu alaikum. Sunana dai Habibu Isa, wanda aka fi sani da Habibu ya jarrabuwa da Radio Sai Dole, member ma abotan kafafen yada labarai da cigaban kasa. To ni dai matsalolin nan dai abu da nake kallo dai na farko dai na kalla dai kuma na kuma daurawa ga shugabanni game da alƙawar da suke dauka wa talakawa da rashin cikawa, kuma in aka dawo wani bangare kuma su kansu suke zuwa su ingiza matasa sabili da su cimma burin su kan abokan adawa daga baya kuma ya da kwallon mangoro a huta da wuda. Nan kuma matasa kuma sun samu mukamai, suna shan kwayoyi, sun samu karfi, sun rasa abu da za a yi rashin aikin yi, sai su koma kuma suna addaba mutane tun daga anguwa har abun ya koma fashi ta'addanci menene. Na farko dai ni na kuma koma kirar da zan yi ga shugabanni su yi wa Allah, su yi wa Annabi, su taimaka wa talakawa da suke mulkan su, su nema wa talakawa aikin yi, su kawo daro kuma su wadata su da taki, mutanen kauye su koma su yi noma, mazinta su koma su yi sudin su, kowa dai ya samu abun da ya dogara da kansa.
Assalamu alaikum. Sana Kabir Idris. So abin da nake gani ya kamata gwamnati ta yi musamman wannan sabon shekara da muka shiga, kaman ta bakin maman Balaraba, ya kamata shugabannin mu na bangaren siyasa, na bangaren sarakunan gargajiya, na bangaren addinai su hada kansu, talakawa su ba da hadin kai abin da ya kamata, saboda ba mu fata abin ya kasance har ya kai wani munzali. Dan mun fara ganin alama yanzu kamar wacin da ya wuce ana magana wannan shugaban ta'adda ya zo ya yi maulidi, wasu wanda ba su je ba ne musu masallatai, kaga abun ya canja, yana ta canja salo ne. To ba mu fata abin ya wuce, ya kamata su hada kansu musamman shekarar da muka shiga, ai abin da ya kamata a lokacin da ya kamata a daki wannan abu.
Wato duke biro ana neman ma har a kawo a shigo da addini, wanda kuma mai addini an san shi aidar tsoron Allah ko baya irin wannan mugun.
To shine abin tambaye, ya za a yi dan ta'adin da ake nema a cikin masallacin Juma'a? Shugaban dan ta'adin da ake nema yana hada maulidi, kuma a ce malaman addini sun yi alcewa na maulidi, ya za ka yi maulidi da kudin sata? Kuma a ce wasu mai tabi yana bayani? To dan haka har ga Allah ya kamata yan siyasa mu su cire ujara, yan majalisun mu su yi dokoki ba wanda za su taimake su ko wanda za su taimake kansu da kansu ba, su taimaka su dokokin da za su taimaka ma kasan, ya kasance muna ga an aure su shekaru da shekaru.
Abin da nake so shi Alhaji Kabiru ya gane cewa ba daina danganta abin da maganan cewa shugabanni ko 'yan siyasa, akwai laifin ya zamto cewa abin da nake so yin magana akai, akwai laifi na lalacewar tarbiya. A yau da a ce tarbiya yana zamto cewa yara suna samun tarbiya yanda ya kamata a gida, ni ina ganin cewa duk waɗannan al'amurorin ba za a yi ba. Yana da kyau a ce iyaye suna kula matuƙar gaske. Gaskiya lamari maganan tarbiyan nan shine umul aba'isan, duk da ake jawo, duk da muke tsintan kanmu a cikin yanzu za a ga cewa yara ne matasa ƙanana wanda yau za a ce suna maganan cewa ana samun.
Haji Ibrahim, karkace na yi maka kutse a cikin wannan shiri, kusan zan iya cewa Ya'u Yakubu Yobe sunana, shugaban kwamitin tantance mambobin kungiyar ma'abota kafafen yaɗa labarai da cigaban ƙasa. Ina kallon a wannan zaure namu na zauren matasa, ina kallon abinda ni kuma hankalina zai fi karkata a kan shi shine ina so in yi kira da mu sake wayar da matasanmu waɗanda kansu bai waye ba dangane da irin waɗannan tashin-tashina da suke faruwa a yankin arewacin Najeriya, a yankin arewa a ƙasa ta Najeriya. In muka yi la'akari za mu ga wannan abu fa a matsayinmu na matasa kamata mu yi aiki da ƙwaƙwalwa da kuma tunaninmu mu tabbatar da cewa wannan abu kawai ana so a gura kawunanmu ne, a haɗa kawunanmu, a kawo mana wasu bambance-bambance waɗanda bamu san da su ba.
A wasu sauraro nan za mu dasa aya a shirin wannan makon. Makon gobe in Allah ya kai mu za mu ɗaura daga inda muka tsaya. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Ali Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin. ke cewa mu zama lafiya.
Assalamu alaikum.
To a gaida Nasiru, yanzu kuma ga baban gidan Jibrin da sharhin jaridun Najeriya.
Sharhin jaridun ne da jaridar The Punch wanda ta ruwaito mutuwar shahararriyar mawaƙiyar nan na fina-finan India da aka fi sani da Lata Mangeshkar. Ita dai wannan mawaƙiyar lagan India ya shekaru 92 ta rasu ne bayan ta yi fama da cutar coronavirus. Tuni dai Prime Minister kasar India Narendra Modi ya ayyana zaman makoki na kwanaki biyu domin girmama wannan mawaƙiya da ta fara waƙa tun tana 'yar shekara 13. Sai kuma jaridar The Vanguard ɗaya daga cikin manyan labaranta yana cewa shugaban majalisar dattijan Najeriya ya jaddada kudurin gwamnatin Muhammadu Buhari na ganin ta ciyar da Najeriya gaba kafin mika mulki a shekara ta 2023. Dukka amallawar ya furta hakan ne a garin Ilori ta jihar Kwara lokacin da yake kaddamar da wasu ayyuka da wani dan majalisar dattijai daga jihar Kwara, Sanata Sadiq Suleiman Umar ya kaddamar. A cewar shugaban majalisar dattijan Najeriya, gwamnatin Muhammadu Buhari ta kasance gwamnati da ta gudanar da ayyukan raya kasa a sassa daban-daban na Najeriya. Sai kuma jaridar Daily Post daya daga cikin manyan labaran tana cewa an sake zaben Najeriya a matsayin mamba a kwamitin tsaro na kungiyar raya kasashen Afirka wato AU a lokacin taron kungiyar da aka fara a birnin Addis Ababa na Ethiopia. Najeriya dai ta kasance kasa daya tilo a cikin wannan kwamiti da aka kafa tana shekara ta 2004. Haka kuma ministocin kasashen kungiyar ta AU sun yi Allah wajare da juyin mulkin da ake yi a wasu kasashe na Afirka, musamman na baya-bayan nan da aka gudanar a kasar Burkina Faso da Mali da kuma Guinea-Bissau. Sai kuma Premium Times da ake buga ta yanar gizo inda ta ce yanzu haka an kashe wasu jami'an tsaro guda hudu tare da fararen hula 39 a ƙarshen makon nan sakamakon hari na 'yan ta'adda a jihar Zamfara. Har ila yau jaridan ta bayyana cewa 'yan ta'addan sun kai hare-hare a wasu jihohi da suka hada da Sokoto da Katsina da kuma jihar Niger, inda nan ma aka samu labarin hasarar rayuka da dama. Tuni dai gwamnatin jihar Niger ta kafa dokar hana yawo a karamar hukumar Rafi a kokarin dakile har-haren 'yan bindiga a yankin. Sai kuma jaridar Daily Trust daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka kamfanin Dangote ya fara kera ko hada motocin Pijo a jihar Kaduna, wannan kuwa ya biyo bayan sayan kamfanin ne da kamfanin Dangote ya yi a shekara ta 2019. Yanzu haka dai an bayyana cewa ana sa ran kamfanin zai dinga kera motocin Pijo sabbigar 120 a duk rana. Sai kuma jaridar The Nation daya daga cikin manyan labaran ta na cewa kungiyar malaman jami'o'in Najeriya ASU za ta fara wani yajin aiki na gama gari a wata sanarwa da shugaban kungiyar malaman jami'o'in reshen Jami'ar Jos Lazarus Maigoro ya fitar na cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta ki amincewa da yarjejeniyoyin da suka cimma. Don haka a yau Litinin ma kungiyar ta umarci a 'yan ta'adda su kaurace wa a juruwa domin shirye-shiryen fara wannan yajin aiki na gama gari. Babu yin jibrin murai Amurka daga Najeriya.
Ta gaida baban gida da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a taƙaice.
An ji cewa sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai tafi ƙasar Australia a yau Litinin domin halartar taron ministocin ƙasashe hudu da nufin ƙarfafa haɗin gwiwa kan wasu batutuwa da suka hada da tsaron teku da wanda ake yi ta kafar sadarwar yanar gizo. Sannan ya sake nuna rashin amincewa akan zalunci da kuma tursasawar da ake yi a yankin India da Pacific.
To masu sauraro, nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a dosa abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa wadda ta taya ni gabatarwa, sai kuma Salaman Abu wanda ya hada ya bada umarni da kuma injiniyan mu yanzu Kastalin, ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke cewa sai anjima. Wassalam.